tarbiyya, muhabara akan tarbiyya, wato bayani ne wanda yake silsila yake bukata, wato mataki-mataki. Kamar yadda akwai malamai da dama sun yi bayanai akan tarbiyya, majalisi-majalisi, waɗansu sun yi majalisi ya kai 10, waɗansu 7, waɗansu 5. Saboda haka zai wahala a ce an yi bayani akan tarbiyya a cikin lokaci na dangane, amma zan nan faɗi ɗan abubuwa waɗanda suke, insha Allah, na fata na roƙo ga Allah maɗaukakin sarki su zamanto masu amfanuwa a gare mu. Ita dai tarbiyya ma'anarta kyautatawa, al-islah ma'anarta kyautatawa. Mai yin tarbiyya shi ne mai kyautata abu, mai kyautata abu, mai inganta shi. Daga cikin sunayen Allah jalla wa'ala shi ne ar-rabb, ar-rabb, wanda daga can ne aka samu tarbiyya. Duk asalinsu ɗaya shi ne mahalicci mai kula da halittarsa. Allah jalla wa'ala shi ne ya halicce mu, shi ne mallakinmu, kuma shi ne mai kula da mu, shi ne wanda yake mana, shi ne wanda yake kula da abin da zai kyautata mu, ya kuma kawar da abin da zai ɓata mu daga gare mu. Shi yasa za ka ga yawa-yawan addu'o'in da suka zo a cikin Alƙur'ani duk suna zuwa da sigar rububiyya ne. Rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wili al-ahadith wa ahadi. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Rabbana ku rabbi. Haka zaka ji annabawa suna wannan addu'a. Saboda cewar ka kira Allah da sunan sa na ar-rabb, ubangijina, kana nuna cewar shine wanda yake kula da kai, wanda yake kyautata ka, wanda duk abu wanda yake na ingantawa da kyautatawa yake maka, abinda kuma yake ɓaci da gurɓatawa yake kawar da shi daga gare ka. Domin me? Domin ka samu cika, ka samu ƙari, ka samu ɗaukaka. Daga yin tarbiyya ne ake samun daɗuwa. Shi yasa daga cikin maddar da take da ma'anar tarbiyya akwai ma'anar ar-rabwa, wato jigawa, tudun yashi wanda yake ya bi ƙasa. Domin tarbiyya mutum zai ringa ƙaruwa, ya ringa ƙaruwa, ya zama turiya, ya zama babba. Shi ne duk asalinsu ɗaya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idza tasaddaqa al-'abdu bi sadaqatin min kasab min kasbin tayyib wallahu la yaqbalu illa tayyiba taqabbalahu Allahu bi yamini taqabbalaha Allahu bi yamini farabbaha kama yurabbi ahaduhum fuluwan hatta takuna mithla al-jabal. Hadith Bukhari da Muslim cewa idan bawaye sadaka bitamratin idan ta sadaka al-abdu bitamratin, idan bawaye sadaka da dabino guda daya, taqabbalaha Allahu bi yamini, Allah zai karɓi wannan sadakar dabino guda daya da hannunsa na dama, kuma dukkan hannun Allah na dama ne. Farabbaha, wato in mutum ya sadaka da dabino guda daya daga hanyar cin abinci wadda take mai tsarki ta halal, kuma Allah baya karɓan komai sai abin da yake mai tsarki, wato na halal, to Allah zai karɓe shi da hannunsa na dama. Farabbaha, ya karɓa sannan sai ya ƙara ta, kama yurabbi ahadukum fuluwahu, domin ya kawo misali kamar yadda ɗayanku zai yi ma ɗan maraƙin raƙuminsa tarbiyya. Kun san ɗan maraƙi ko? Ɗan maraƙi yawanci akan amfani da shi ne wajen saniya ɗansa, wato ma'ana yaron raƙumi wanda aka haifa, wanda yake yaro. Kamar yadda ɗayanku zai yi kiwonsa, shi ne yurabbi ahadukum suluwahu, wato ya yi kiwonsa yana bashi abinci, yana bashi ruwa, yana kula da shi don ya samu mai girma. Hatta ta kuna mithlan jabal, har sai wannan sadakar wadda take daidai da dabino guda daya ta zama to kamar dutse a wajen lada. Doka take nan ya nuna ita tarbiya shine kulawa da abinda ake ma tarbiyar, yanda zai zama to yana samun karuwa, yana samun daduwa har ya zama to babba. To wannan shine ma'anar tarbiya. To kuma ita tarbiya ita ce wazifar annabawa, abinda annabawa suka zo su yi wa mutane kenan, su yi musu tarbiya, su rene su, su rene su renen da zai sanya su su samu cika da kamala. To wajibi ne dan adam ya masa tarbiya, domin Allah maɗaukakin sarki da ya halicci ɗan adam ya halicce shi da sifofi na kamala waɗanda ya dasa su a cikin asalin halittarsa, kuma ya halicce shi da sifofi waɗanda suke miyawu, kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ya kinsa ma ran ɗan adam fajircinsa da kuma tsoron Allahnsa. To sai ya rayuwar ita ce yadda za ka tsarkake kanka daga fajirci, kuma ka tabbatar da taqwa, tsoron Allah da Allah ya baku sanya. Akwai abubuwa waɗanda suke Allah maɗaukakin sarki ya sanya wato ɗan adam a kansu yake ko da babu tarbiyyar addini, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yace ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha, ya ku ɗan adam mun saukan muku da tufafi da suke rufe tsiraicin ku da kuma ado, wal libasu taqwa dhalika khayr, amma tufar tsoron Allah ita tafi alkhairi. Ishara ga cewar kaga ɗan adam, dukkan ɗan adam mutum inda yana da lafiyar tunaninsa to zai rufe al'aurarsa, zai rufe, ba zai so ya tafi tsirara ba, domin tafiya tsirara alama ce ta cewa wannan ba shi da hankali, alama ce ta rashin hankali. Saboda Allah ya dasa wannan a cikin halitta, shi yasa Allah ya ce muka sun saukan muku da tufafi da suke rufe al'aurar, amma ya ce tufar tsoron Allah ita ta fi alkhairi. To tufar tsoron Allah kuwa ita ce ake samu da tarbiyya, tarbiyyan nan kuma ta addini, tarbiyyan nan kuma ta addini. To shi yin tarbiyya wajibi ne a kan wato kowane mutum, wajibi ne ya nemi tarbiyya a kan kansa, domin idan bai yi tarbiyya a kan kansa ba, ba zai iya ba wani tarbiyya ba. Shi ne Allah ya ce a cikin suratul Shams, qad aflaha man zakkaha, wanda duk ya tsarkake ransa to wannan ya rabauta, wa qad khaba man dassaha, wanda kuma ya halakar da ita ya tozarta ya tabi. To kenan dole ne mutum ya ma kansa tarbiyya kafin ya ma wani, kamar yadda Larabawa suka ce faqidu shay la yuqi, wanda ba shi da abu ba zai iya ba mu wani ba. To sannan ita kuma tarbiyya a cikin addinin musulunci Allah ya rataya ta ga jinsi daban-daban na al'umma. Na farkon shi wanda Allah maɗaukakin sarki ya dora masa yin tarbiyya su ne wato maza magidanta, maza magidanta shine wanda yazo bayanin wannan umarni, yazo a cikin Alƙur'ani da Sunna. cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya kunda shi imani kare kanku da iyalanku daga wuta wannan umarni ne na magidanta su zamanto su ba kansu tarbiya su ma iyalansu tarbiya dan kada su shiga wuta domin rashin tarbiya shi yake sa a shiga wuta kuma Allah ta'ala yace wa'mur ahlaka bis salati wasbir 'alayha ka umarci iyalanka da yin sallah kuma ka dage kai haƙuri akan ka kaga aka nuna ma mutum nauyin ya tsaya akan iyalansa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ka'ida wacce take ta mas'uliyya cewa kowa yana da nauyi yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowannen ku makiyayi ne kuma kowa za a yi masa tambaya akan kiyonsa ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyati mutum namiji mai kiyayewa ne wato makiyayi ne mai kiyo ne akan mutanen gidansa kuma za a tambaye shi akan kiyonsa wal mar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha wa waladihi kuma mace makiyayiya ce a cikin gidan mijinta da kuma a cikin ƴaƴansa kuma za a tambaye ta akan kiyonta har inda yake cewa al wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi shugaba makiyayi ne kuma za a tambaye shi akan kiyonsa to wannan ya sanya cewa farkon waɗanda za a tambaya farkon mas'uliyya nauyi na yin tarbiyya yana kan wato iyaye yana kan wato magidanta sannan kuma matan aure matar gida ita ma tana da haƙƙin tarbiyya tunda an ce za a tambaye ta akan kiwonta abin da ke gidan mijinta da kuma ƴaƴansa to sannan kuma shugaba shugaba shi ma yana da haƙƙin tarbiyya akan al'ummar da yake shugabancin su sannan malamai suna da haƙƙin tarbiyya akan al'ummar da suke koyar da su domin Allah madaukakin sarki ya gaya mana umarnin da ya yi ma malamai na Yahudawa Allah yace annabawa abinda suka ce musu walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusu sai dai ku zamanto malaman tarbiyya saboda koyar da littafin Allah da kuke da kuma darasin sa da kuke wato ilimi da malamai suka samu da suke koyar da al'umma wajibin su ya zamanto wannan koyarwa ce ta tarbiyyantarwa Abdullahi ibn Abbas da aka tambaye shi menene ma'anar ar-rabbaniyyun sai ce alladina yu'allimuna an-nasa bisirari qabla kibari wanda suke yi ma mutane wanda suke koya wa mutane kananan al'amuran ilimi kafin manya kun ga shine karatun yin tarbiyya to ba zai yi mutum ya yi ma wani tarbiyya ba sai shi akan kansa ya samu tarbiyya kamar yadda na ambata marashin wanda ba shi da abu ba zai iya bayar da shi ba babban abin da zai tabbatar ma da mutum tarbiyya abu na farko shine kaɗaita Allah tauhidi domin tauhidi shine farkon abin da zai tsarkake mutum ne tarbiyya tsarkakewa ce tauhidi shi zai tsarkake mutum daga babban zalincin da yafi komai duhu tunda shi zalunci duhu ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-zulmu zulumatun yawm al-qiyama zalunci dubbai ne ranar al-qiyama to kuma shirka ita ce al-zulmun azim zalunci da yafi komai dan haka idan mutum ya tsarkake kansa daga shirka shine ta hanyar tauhidi to ya dauki mataki na farko na taskiya ya dauki mataki na farko na tarbiyya shine ya rabu da duhu ya shiga cikin haske shi yasa Allah ya sifanta annabawa da cewa suna fitar da mutane daga dukkan zuwa ga haske kamar yadda yake dangane da annabi Musa walaqad arsalna Musa bi ayatina ila qaumihi an anzir qaumaka wa dhakkirhum bi ayyamin an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamin mun aiko annabi Musa ya zuwa ga mutanansa ka fitar da mutananka daga cikin dubbai zuwa jahannam. Ko Allah ya sabanta annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa yana fitar da mutane daga dubbai zuwa ga haske. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi wa ya'fu an katir qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi Allahu bi nurihi yahdi Allahu bihi man yasha'u yahdi Allahu ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi wa ya'fu an katir qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Ina fitar da su daga dubbai zuwa ga haske. To tauhidi shine zai fitar da mutum daga cikin dubbai zuwa ga haske. Shi zai baka yanci ya zamanto ka ya zamanto kai bawan Allah ne kawai. Ba bawan wani ba. Ba bawan gunki ba. Ba bawan mace ba. Ba bawan riga ba. Ba bawan kuɗi ba. Ba bawan kanka ba. Kai kanka ba ka zamanto bawan kanka ba, bawan zuciyarka ka zamanto ba. Bautar Allah ita ce za ta baka wannan yanci, amma duk wanda baya bauta ma Allah to sai ya zamanto bautar, sai ya zamanto bawa ga wani Allah, ba zai sami yanci ba. To tauhidi shi zai baka wannan yanci, shi zai fitar da kai daga cikin kuncin duniya da zuwa ga yalwar duniya da lahira, ya fitar da kai daga cikin zaluncin addinai zuwa adalcin addinin musulunci. Kamar da sahabbai abinda sukan gaya mutane kenan in suka haɗu da su. To shi ne matakin farko na tazkiya. To sannan mataki na biyu shi ne tsayar da sallah. Tsayar da sallah. Domin sallah tazkiya ce, tsarkake, tarbiyya ce. Saboda tana yin abinda yake baka san lokacin da Allah Maɗaukakin Sarki yake tsarkake ka ba. Albarkacin sallah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ku bani labari idan ɗayanku yana da ƙorama, kogi yana wucewa ta ƙofar gidansa, yana shiga cikin wannan kogi yayi wanka sau biyar a rana, za a samu wani dauɗa a jikinsa, hal yabqa min daranihi min shay, za a samu wani abu na daɗo a jikinsa? Suka ce, ba zai yiwu ba ya Rasulullah. Yace, to haka nan as-salawatul khams suna tsarkake mutum daga kurakurai kamar yanda wannan kogi yake tsarkakewa. Kuma Allah Maɗaukakin Sarki shi ya gaya mana cewar sallah tana da wannan. Yace, qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla, wato wanda ya tsarkake kansa ya rabauta, ya ambaci sunan Ubangijinsa sai ya yi sallah. Inda ya nuna kan cewa sallah ita ce take sanya shi ya samu wannan tazkiya, tsarkake kai. Saboda haka kula da sallah shi ya sa ma aka ware shi a cikin babban wazifar masu yin tarbiyyar iyalai, cewa wa'mur ahlaka bis salah, ka umarci iyalanka da yin sallah. Ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum alaiha li ashrin, ku umarci ƴaƴanku su yi sallah in sun kai shekara bakwai, kuma in suka kai shekara goma ba su yi sallah ba ku dake su. Saboda me? Saboda a samu wannan tarbiyyar. Saboda ita sallah tana da wannan, akwai wannan hikimar a cikinta, cewa ita ce mataki na biyu na tarbiyya bayan tsare tauhidi. Kuma sannan kamar yadda Allah ya sifanta sallah, tanha anil fahsha'i wal munkar, tana hana aikin alfahsha, tana hana aikin munkari. In dai ka tsayar da sallah yanda ya kamata da sharaɗan da lokutanta da sharaɗanta da rukunanta da sunnoninta da mustahabbanta, ka kiyaye ta da khushu'inta, zuciyarka tana ciki, wato ba kawai kana sallah ne a zahiri ba, hatta zuciyarka ma kana fuskantar Allah, kana cewa kana ganin girman Allah da girman tsayuwa a gabansa, to wannan sallar ga abin da za ta yi. Haka zalika yana daga cikin tarbiyya yin zakka ga wanda yake da dukiya. Yin zakka tarbiyya ce. Tarbiyya ce da take raba mutum da babu abin da zai raba shi da shi sai zakka. Wannan abin shi ne cutar ruwa da mako da haɗama
wato shi dan adam kamar yadda Allah ta'ala ya ce innal insana khuliqa hanu'a, shi dan adam an halice shi mai tsananin san abun hannunsa, mai kuma tsananin kwadayin abin da ba nasa ba ma ya tattaro shi ya kuma hana wani abu daga hannunsa. Haka dan adam yake, to ba abin da zai tsarkake mutum daga wannan sai zakka. Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim, ka karɓi zakka daga cikin dukiyoyinsu, zaka tsarkake su da wannan karɓar zakka, kuma kai musu tazkiya, wato kai musu tarbiyyar samun kamala. Wato wannan cutar ta halittar ɗan adam za ta fita, da kuma cutar kyashi ga wanda ba shi da shi, shi ma amfanin ana sadaka a cikin al'umma sai wannan ƙiyayyar da ƙullata da gaba ta rashin shi, wanda ba shi da shi kuma ba a taimaka masa, sai ka ji kullum yana cikin bacin rai da ƙiyayya ga waɗanda suke da shi. Kamar yadda a garinmu Kano wata ran wani ya yi bara ya rasa, tun yana baran yana cewa a bashi don Allah, sai kawai ya rinka tsinuwa, yana Allah ya tsina masu kuɗin garin nan, abinda kawai yake kenan, addu'a yawo yake a cikin a bakin titi, Allah ya tsina masu kuɗin garin nan. Wani mutum yana cikin mota ya ɗaga kai ya kalle shi, ya soke glass ya ji me yake faɗa, ya ce eh, nace Allah ya tsina masu kuɗin garin nan ko da magana. To ba abinda ita wannan rashin tarbiyya, to zakka ita ce take tsarkake al'umma daga irin wannan. To haka zalika, wato samun kyawawan ɗabi'u, tarbiyya akan kyawawan ɗabi'u da barin munanan ɗabi'u ta hanyar addu'a. Daga cikin hanyoyin samun tarbiyya shine addu'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya zo a hadisin sayyidina Ali radiyallahu anhu, idan yana sallah daga cikin an ya tashi sallar dare, a cikin jin daga cikin addu'ar da yake yi akwai roƙon Allah ya ba shi kyakkyawar ɗabi'a ya kuma nisanta mummunar ɗabi'a da gare shi. Hadisin sahih Muslim cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi zai sallah daga dare, yana budewa da wajhatu wajhihi alladhi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana min al-mushrikin. To a cikin addu'ar da yake yi, yana a cikin wannan, tana da tsawo addu'a, tana nan a cikin sahih Muslim, yana cewa wahdini li ahsani al-akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Allah ka shirye da niyya zuwa ga ɗabi'u mafi kyau, babu mai shirarwa ya zuwa ga mafi kyawun ɗabi'u sai kai, kuma ka kawar da miyagun ɗabi'u munana daga gare ni, babu mai kawarwa daga miyagun munanan ɗabi'u gare ni in ba kai ba. Kuma in ya kalli mudubi yakan yi addu'a ita ma dai akan tarbiya, ya ce Allahumma kama ahsanta khalqi fa hassin khuluqi, Allah kamar yanda ka kyautata halittata ka kyautata ɗabi'ata. To wannan duk hanyoyi ne na tarbiyya da mutum zai yi makansa tarbiyya. To wanda ya samu tarbiyya shine wanda zai iya ma wasu tarbiyya. To ga maza waɗanda suke su ne aka ɗora musu mas'uliyar tarbiyya kawai, ba ga matansu ba, ba ga ƴaƴansu kawai ba, har ga matansu ba, sai aka koya mana yadda za mu yi ma tarbiyya, cewa matakin farko na tarbiyyar gida shine ka zaɓan ma wannan gidan, wato uwar gida ta gari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana kan ɗabi'ar mutane wajen neman aure, yace tunkahul mar'atu limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fadfar bi dhati din tarbat yadak, yace mace ana aurenta saboda makaminta, gidan da ta fito, da dukiyarta, da kyanta, da kuma addininta. Yace kai ka rabota da ma'abuciyar addini,
in ba haka ba hannunka zai yi wato za a lullube shi da mutum baya ma'ana za ka yi na rama ba ka sai aka nuna mana wajen zaɓin mace ka zaɓi wanda take ina jin taɓa nan da nake yi ne ko ka zaɓi mai addini saboda haka zaɓin mace wanda take da addini shine matakin farko na sauƙaƙe ma kanka yin wannan abin wato tsarin na tarbiyya sannan ba zai yi kai tarbiyya ba sai da ilimi dole sai da ilimi kamar yadda muka gani malamai su ma an sanya su su tarbiyya don haka dole ne kana magidanci ka nemi gwargwadon iko na sani da za ka yi makanka tarbiyya ka yi waɗanda suke ƙarƙashinka tarbiyya wannan wajibi idan ya gaba idan ba ka da shi to ka nemi wanda yake zai yi musu wannan tarbiyya kun ga a da saboda waɗanda suke da nauyin al'umma a kansu musamman sarakuna da masu matsayi a wajen gudanar da al'umma sun kasance wannan harkar jama'a harkar al'umma tana ɗauke lokacinsu ba su da lokaci da za su zauna da wato musamman 'ya'yansu sai suka kasance suna ɗaukar al-mu'addin mai ladabtarwa wanda za su sanya shi shine zai riƙa koyar da 'ya'yansu yawanci halifofi haka suka yi halifofin musulunci daga nan ne ma Fulani suka ɗauki kalmar muddibbo daga al-mu'addib ne muddibbo bi ma'ana mai ladabtarwa to wanda yake ladabtarwa malami ne to in kai baka da ilimi ko baka da lokacin da zaka samu kai to lalle ka samu wanda yake zai tambayar ka kuma ka kasance a cikin gidanka kana rayuwar addini domin idan baka kasance kana rayuwar addini ba a gida to babu yadda za a yi mutanen gidanka su ma su rinka rayuwar addini sannan yana daga cikin abinda shi namiji wajibi ne ya yi shine wato ya sabar ma kansa da waɗanda yake yi ma tarbiyya halartar wuraren da haske yake sauka duhu yake tashi sune wato masallatai da majalisan ilimi saboda shi masallaci yayin da kake tuhowa taskiya kake samu saboda tsarkake ka Allah maɗaukakin sarki yake yi domin da kowane taki da ka yi Allah zai ɗaukaka darajarka Allah zai rubuta maka kyakkyawan aiki sannan za a kankare maka mummunan aiki wannan rubuta maka kyakkyawan aiki da kankare maka mummuna kamar wato mudu kamar wato kamar ka sanya kamar ka sanya irin yanzu ku samari ne ku ga san kula da waya ko akwai wani dan abin nan da ake fesawa idan zaka sa screen guard ko wanda zaka sa sai ka goge screen ko dan ka kura ta zauna ko ba ka baya sunan wannan liquid din spirit yawa shi ake fesawa to kamar yin tafiya wajen ibada masallaci kamar spirit kake sanya ma zuciyar take mata kalkalkalkalkal take kake goge ta kalkalkalkalkal to abinda ake so kenan kayi kuma kayi tare da wanda kake ma tarbiyya yara ya zamanto kan cewa sun saba da zuwa akwai wani malamin mu da yake cewa idan ya ga ana sallar tarawi a harami ya ga ƙananan yara suna ta gudu suna kai komo a cikin masallaci sallah ake amma gudu suke ta yi suna ta kai komo abinsu wasa suke ta yi yace sai ya ce sai ya rinka jin ina ma shi ne waɗannan wasa suke yi amma duk rahamar da za ta sauka suna da rabo a ciki duk rahamar da za ta sauka da su a ciki domin kamar yadda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum mutane ne wanda duk yake zaune tare da su ba zai tabe ba
mala'iku da suke zuwa suke lullube su da rahama da take sauka da sakina da take sauka duk suna da rago gashi wasa suke kai saboda haka ka zo da yaron ka masallaci ka zo da shi majalisin ilimi ko wasa yake yi ka zo da shi an ce dole sai waɗanda yake masallaci sai zamanto sai dole wato waɗanda yake sit suke ko ba za ka ji kukan yaro ba za ka ji wasan yaro ba ba ce haka ba wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar asuba a raka'a ta biyu sai ya ji wani yaro yana ta ihu yana ta kuka sai a raka'a ta biyu ta sallar asuba sai ya karanta inna a'tainaka al-kawthar saboda tausaya ma uwar ya ce ma uwar da aka idar ke sallar asuba muna son tsawaita karatu kake rinka zuwa da yaron ki dan gashi mun kasa tsawon karatu mun yi inna a'taina bai ce mata haka ba haka yake kale ta tazo da shi dan su samu wannan albarka wannan tarbiya ce to sannan yana daga cikin usulin tarbiya kamar yadda ake so a zo wajen majalisi na alkhairi to a guji mummunan majalisi a guji mummunan majalisi sayyidina Umar radiyallahu anhu yana cewa baya son a shiga wajen bautar kafirai saboda fushin Allah yana sauka a wajen wajen da ake shirka ka shiga yace fushin Allah yana sauka saboda duk inda fushin Allah yake sauka wajen da ake sabo wajen da ake shaye-shaye wajen da ake raye-raye wajen da ake abubuwan da Allah baya so wajen da ake yin caca wajen da ake yin abin da Allah baya so idan ka je wannan fushin Allah din da yake sauka a wajen zai iya gurbata maka tarbiya ya jefa maka wata shubha a cikin zuciyarka ko wani shakka a cikin addini ko wata sha'awa ta sabo wata sha'awa ta sabo wanda da baka santa ba ta zo ka fitinu da ita sanadiyar zuwa irin waɗannan wurare na marasa kyau saboda haka ka tsare kanka ka tsare zuriyarka daga zuwa irin waɗannan wurare maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa mana misali na zama da mutumin kirki yace kamar ka zauna ne da mai sayar da turare idan bai baka turaren ba ƙanshin zama a wajen kawai ya ishe ka zama kuma tare da mummuna da mara kirki kamar ka je wajen mai zugazugi ne makeri wanda idan bai kona ka ba da tarkatsun wuta da suke fitowa daga cikin zugazuginsa to bakin hayakin da yake fitowa na kona karfe zai zo ya lullube tufarka ya sanya maka ya bata maka a tufafinka to wanda yake nuna mana tasirin abokin zama dan haka iyaye wajen tarbiyya su akan kansu kar su zauna a irin wannan wurin sannan su sa ido akan ƴaƴansu kar su bar su rinka zama da wurare waɗanda suke ba na kirki da wurare waɗanda suke da su rinka zama da waɗanda suke ba na kirki ba to yanzu mushkilan ba sai ka je waje ba za ka zauna da miyagu a cikin ɗakinka za ka zauna da miyagu ka ɗauki waya sai ka dukkan irin mummunan majalisi ko kyakkyawan majalisi da kake zo za ka samu a waya sai ka zauna wannan majalisi da muke yi wani baya nan yana waje mai a nesa amma sai ka ga da shi ake majalisin saboda yana ji wani kuma mummunan majalisi sai ya ga sai ya shiga a cikin ɗakinsa bai je ko ina ba idan ma ka hana shi to a cikin ɗakinsa sai ya saboda haka dole sai an rinka bibiyar yara a kan ina suke shiga ina suke fita saboda wannan kula da su a kan abin da suke kallo sawa'un ta hanyar talabijin ne ko kuma ta hanyar wayoyi ko ta hanyar kwamfuta ka tabbatar kan cewar ka tsoratar da su to kuma ba lallai ya zamanto kana kiwon su awa 24 ba amma ta hanyar mai ta hanyar ilmantarwa ka nuna musu hadarin waɗannan abubuwa da irin abin da ke cikinsu na cutarwa da irin yadda za su sanya kansu cikin mummunan hadari idan suka biye ma waɗannan abubuwa ta haka dujal zai zo ya zamanto babu wani gari babu wani gida face ya shiga ba sai lalle ya shiga shi a kashin kansa ba akwai waɗanda suke masa wannan yakin wanda za su shiga su kawo maka tasirin sa har inda kake to abinda zai yi ma abinda tarbiya ita ce za ta yi ma mutum garkuwa ta tsare shi ta tsare gidansa to kamar yanda namiji shi ma zai yi haka su haka mamace musamman ita mace ita ce mai zama tare da yara a farkon shekarunsu kuma yara suna tasirantuwa da nonon wanda suka sha suna tasirantuwa da nono shi yasa ne larabawa da suke daukan mai shayarwa ta shayar da ƴaƴansu kamar yanda aka shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Banu Sa'ad Halimatu Sa'adiyya ta shayar da shi to sukan zabi mai shayarwa saboda ɗabi'a takan bi wato nono kamar yanda takan bi asali wajen haihuwa to shi yasa sai ka kula wajen tabbatar da kan cewa ka shayar da iyalin ka halal dan abinda ka ciyar da ita na halal shine zai zama to nono ta shayar da ɗan idan ka sha ka ciyar da ita ta haram aka ciyar ta ita kuma ta shayar da ɗanka daga nonon da ya fito da ya ginu daga abu na haram to babu abinda zai cancanta da wannan illa wutar jahannama kuma yanda ya zo a cikin asar dukkan tsoka da ta toko daga haramun to wutar jahannama ita ce ta dace da shi to da haka anan wajen iyalai ya kamata ya wajaba a kula da abin da ake ciyar da su a ciyar da su daga halal mutum ya baki kokarinsa ya ciyar da iyalansa halal saboda yana tasiri akan tarbiyyar yara sannan kuma a kula da ilmantar da su Sheikh Usman Danfodio lokacin da ya rinka haɗa maza da mata a majalisinsa da yake yi na koyar da su asasi na addini an yi masa malaman Borno sun yi masa itiraf sun yi masa musu da abin da yake suka ce ai abin da yake ya zo ya ce yana rayar da sunna gashi kuma ya zo yana yin abin da yake bid'a haɗuwar maza da mata sai ya ce ya ji haɗuwar maza da mata munkari ne amma a bar mata cikin jahilci da rashin sanin addini da rashin sanin haƙƙin Allah a kansu da haƙƙin mazajensu a kansu munkarin da ke cikin wannan ya fi munkarin haɗuwa da maza da mata domin illar da wannan za ta haifar ta fi illar da haɗuwa da maza da mata za ta haifar saboda haka ya gwammace maza da mata su zo su haɗu a koya musu bisa a ƙyale mata su zauna a cikin gidaje cikin ilimi to kuma alhamdulillah gaskiya yana ɗaya daga cikin ƙoƙarin da wato ƙungiyoyin ahlus sunna suka yi wajen kafa makarantun mata domin wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo kyakkyawar tarbiyya a cikin al'umma amma babu abin da yake mana barazana ga tarbiyya yanzu a cikin al'ummarmu irin wato abin da yake ake yadawa ta hanyar wayoyi ta hanyar internet saboda dukkan sharri yana nan wajen kullum ana fito da sabon abu da text ne da blackberry ne da chat aka zo aka koma whatsapp aka zo aka yi snapchat aka zo aka yi instagram aka zo tiktok kullum wani abu sabo zai zo wanda kowanne idan ya zo abinda ke cikinsa na sharri ya fi alherin da ke ciki to don haka dole ne mu tsaya akan mu kan mu kar wannan ya zo ya bata mana tarbiyya ballantana kuma kar mu bari ya bata mana kar mu bari ya bata mana tarbiyya wanda wannan kuma zai bayu ya zuwa ga bata mana mu ɗayan tarbiyya zan tsaya a nan wajen insha Allah saboda kamar yanda nace ba zan tsawaita ba na riga na tsawaita din dan a samu ayi tambayoyi insha Allah subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.
Gaskiya zan rika amsa ɗaya bayan ɗaya ba zan iya haɗawa ba. Bar na amsa wannan insha Allah cikin gaggawa. Na farko dai abin da ya kamata mu sani shi kafa bankunan musulunci an kafa su ne da wato tsarin da malamai ne suka fitar da shi. Masana shari'a su suka fitar da shi. Kuma taron malamai wanda yake na duniya baki ɗaya wanda ake ce musu majma' al-fiqh al-islami wanda Dr. Hayatu yana ciki na malaman amma wajen ya taron ya dade ya fi shekara 40 suna yin taro duk bayan shekara 2 akan manya-manyan matsaloli da suka shafi musulmi na zamanin nan su fitar da matsaya kuma ya tara malaman duniya ne ba malaman kasa ɗaya ba a lokacin da Malam Abubakar Gumi yana nan shine yake wakiltar Najeriya bayan rasuwarsa a Sheikh Ahmad Lemu na Mina alƙalin na Mina bayan rasuwarsa a yanzu wanda yake Professor Shehu Ahmad Said Galadanci wanda professor larabci ne kuma limami masani shari'a saboda haka abin nan idan wani yazo yace wannan abin da ake ba musulunci bane to kamar yayin malaman musulmi malaman duniya na musulmi kalubale ne yace ba sun tabbatar da abu ne bayan ba haka yake ba kaga a nan wajen ya saba za a iya cewa ya fita daga cikin abinda musulmi suke akai to sannan dukkan wani bankin musulunci dole sai ya samu committee na malamai wanda su ne dukkan mu'amala da zai yi sai sun duba sun tabbatar da cewa ta dace da shari'a sun ba da fatawa sannan zai dukkan bankin musulunci sai an yi wannan a tsarin haka yake sai an yi kwamiti na masana shari'a tunda ba za ka ce mu'amala ta dace da musulunci ba dole sai ta bi shari'a ko ma'aikacin banki bai san shari'a ba shi yasa dole aka samu malamai wanda su za su ce wannan mu'amalar da kuke yi ta dace da shari'a ko ba ta dace da shari'a ba to wannan ta fuskar amma kenan general ta san cewa abu ne wanda aka gina shi ba a san zuciya ba ba ma'aikatan banki ne kawai suke cewa suna bankin musulunci ba. Malamai ne suka ce ai wannan tsari shine tsarin bankin musulunci. Kuma aka samu malaman da za su tsaya su tabbatar da cewa dukkan mu'amalar ɗaya bayan ɗaya ta dace da tsarin bankin musulunci. Amma dangane da cewar suna ba da bashi babu ruwa, babu zaɗora komai a kai, to ta yaya suke samun yadda za su biya ma'aikatansu? Da farko abin da ya kamata a fahimta, su bankunan musulunci ba sa ba da bashi, su ba ka kuɗi ka dawo musu da kuɗi. Ba sa ba da bashin kuɗi. Nadiran kaɗan ne, watakila in har za su sai ma'aikacinsu wanda ya shiga cikin wani hali, ko kuma wani customer da sun samu mu'amala da shi, ya zamanto ya shiga cikin wani matsi, to sai su bashi bashi ya dawo musu da kuɗi. Ta yanda bankunan musulunci suke samun kuɗi ta hanyar kasuwanci suke. Su bankunan musulunci kasuwanci suke, wanda Allah ta'ala ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah ya halatta ciniki ya haramta riba, to su cinikin suke. Bankunan riba kuwa su riba suke, ba sa ciniki. Su bankin musulunci ba za ka je ka ce musu kana son su baka kuɗi ba, sai su ce me kake son kuɗi, me kake so kai da kuɗi? Sai ka ce ina so na aure, ina so ne aure ƴata, ai ina so ne aure, ina so hada kayan zance, ina so hada kayan lebe, na san abin da samari suke so kenan. Sai su ce to me da me kake so? Sai ce ina son atamfa, ina son atamfa dozin ɗaya, ina son leshi rabin dozin, ina son gashi dai ka faɗa duk abin da kake so da list ɗinka. Sai su ce to akwai inda kake sayowa ko kana so mu muje mu siyo maka? In ka ce a'a akwai inda nake sayowa, sai su ce to je ka kawo mana list na abubuwan da invoice. In ka kawo sai su biya mai kantin kuɗin da na akwati, a tattara gabaki ɗaya, sai a ce to su haɗa ka da ma'aikaci je ka karɓo. Idan ka je ka karɓo gabaki ɗaya abinda ka haɗa kayan zancen nan miliyan biyu, to sai su ce za mu ɗora riban mu a kai, ka biya mu miliyan biyu da dubu ɗari biyar. Lokaci nawa kake so ka ɗauka? Shekara ɗaya. Duk wata ga abinda za ka bayar, duk wata ga abinda za ka bayar. Wannan ɗari biyar ɗin da suka samu ita ce ribarsu. Idan suka yi ma mutane masu yawa haka, za su samu kuɗi ko ba za su samu kuɗi ba? Haka in mota kake so, ko kuma kana so ka kafa gidan tace ruwa, kana so ka kafa gidan tace ruwa, haka nan za su je su siyo maka kayan daga China, kamfanin da zai siyo su biya shi a kawo kaya, in aka kawo kaya su sayar maka, ko kuma su baka hayar kayan, kana biyan kuɗin haya. In ka gama biyan iya shekarun da ka ɗauka na biyan haya, wanda suka samu asalin kuɗin su suka dawo da ribar su, to sai kuma su ce yanzu za mu baka shi kyauta tunda ka gama biyan kuɗin haya. To haka suke samun kuɗi. Ko kuma kana da tsarin kasuwanci, ka je ka samu kwangila, ba ka da kuɗi, ka zo ka kawo musu, kuma suka san cewa kamfanin gwamnati da ya baka wannan kwangilan ba sa taurin bashi, taki ne gwamnati take so ta siyo, sai su je su siyo taki ta kai ma gwamnati. Idan gwamnati ta biya ka, ku raba ribar tare. Duk irin waɗannan haka suke yi. To sai ka ga kuɗi ya zo musu ta nan, kuɗi ya zo musu ta can. Kuma shi yasa suke samun riba, wani lokaci ribar su fiye da bankunan riba din, saboda mu'amalar da suke yi tana da yawa, hanyoyin cinikin da suke suna da yawa. Saboda haka ba shubha ba ce a ce ta yaya suke biyan mutane. Don haka dole ka san abin da suke faɗa shi ne, in dai sun ce ba sa cin riba kuma suna ba da bashi ba da ruwa ba, to akwai hanya da suke cin riban a ɓoye. Ku ne ba ku sani ba, an muku rufa-rufa. Saboda haka ainihin ribar ake yi amma an muku rufa-rufa, to ba wata rufa-rufa. Wannan shi ne bayani ga duk wanda ya san yadda tsarin ne, insha Allah. Na'am. Alaikum salam.
Alhamdulillah, masha Allah, kana tambaya na labi. Tambaya ta labi. Da farko, ne ko gobe tarbiyya game da yaro. Yanzu mutum ya kasance a gidansa ya hana kashoshi na tarbiyya da sauran ya kasance yanzu ya samu juna da ke yi. Kuma kuma su wannan yana kasa abubuwa kamar kuma ke ce mawa a ƙasar Hausa yana da
Cartoon, cartoon,
kuma na biyu kuma tambaya ta tafi ta ce cewa da kuna ƙoƙarin ba da tarbiyyar sa gida game da yaran sa yana ƙoƙarin yaran suna yi da gaske kan tarbiyyar da yake ba su sai ya kasance kuma ko shi da fita ko kuma ya akwai kuyar mu fita da sauran su duka ba kuma ba ta mai tarbiyya wannan abu ya ne ya yi ana ya kai shi zai ne yaran ya kai shi zai ne da kuma ya zai yi
na dangane da abubuwan da yara suke kallo wato babban abu a kar ka nuna ma yara cewa ba ka san suke kallon wannan ka hana su saboda ka bayyana musu dalili saboda a cikin sa ka nuna musu cewa ga abin da yasa ba a san kallon wannan yanzu kamar akwai wani yaro da Esa Esa ta zauna tana hira da ko kawaye ne ko wane ne a cikin mota yayi mata fada yayi mata duka ita kawai sai ta dauka kan cewa kawai ubanta yana takura mata ne amma da zai zaunar da ita yace irin wannan baki san wadanda zaki haɗu da su ba akwai masu yin kaza akwai masu yin kaza akwai masu yanke kan mutane akwai masu gurbata tarbiya akwai masu kaza ka gaya musu ta fuskar hankali yanda zai zamanto akwai koyarwa a cikin tarbiyyar ba kawai kan cewa kai amfani da matsayinka kace ka ana ba to haka zalika irin wannan cartoon din da abubuwa din dole ka rinka monitor saboda yanzu irin illar abubuwan ma da suke yi a cikin cartoon shine saboda sun sha alwashin cewar sai an nuna ma yara cewa auren jinsi ba komai bane abubuwa da suka shafi maza masu sha'awar maza da mata masu sha'awar mata haka suke yada su a cikin cartoon din ga yara ƴan shekara 3 ƴan shekara 4 su gani to sai da sa ido kuma da sa ido din ba wai kawai zaka hana su kallo amma ka nuna musu dalilin da yasa kake hana su saboda babu ilimi shine haske ilimi haske ne ba power ba ka nuna musu abin da yasa ya zama dukan cewa ba tarbiyya bace to dangane da kuma tasirin waje tasirin waje shi ma wannan sai kai bakin kokarinka wanda ka san kan cewa wuri ne da suke haduwa da mutanen baza in har ka sani ka hana su kuma koyaushe ka ringa bibiyar su kana jin abin da suke a ciki da wa suke hadu me suke faruwa idan ya zama to ana kwaba su tun a gida to su akan kansu sune za su kwabu na waje wanda din suka hadu da shi suka ga me ba shi da tarbiyya sune za su kwabe shi saboda a cikin gida ba a bar su sun yi wannan abin da na wajen shi yake yi ba ba kuma kawai ba a bar su ba an nuna musu cewa wannan abin ba shi da kyau sai su zamanto su a kan kansu masu kyakkyawan tasiri ne ga wanda suke na waje kuma dole sai da bibiya da kuma janibi wanda ban faɗa ba a cikin abin nan a cikin bayani na wanda yake mai matsanin mai matukar muhimmanci ne addu'a addu'a ga yara addu'a ga yara Abdullahi ibn Mas'ud cikin suratul ahqaf Allah madaukakin sarki yace atta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana قال ربي حب قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين
yayin da mutum ya kai shekara 40 to kuma yana kula duba bayan sa shi zai rinka duba bayan sa yana musu wannan addu'a wa aslih li fi dhurriyyati ka shiryar da ka kyautata min ka kyautata min zuriyata sai da addu'a musamman ma a zamani irin wannan wanda duk kokarin da kai na tarbiya ana yin ninkin baninki sau dari na wannan kokarin naka wajen bata shi saboda haka sai da neman taimakon Allah da kuma me da kuma kai akan kanka ka zama na kirki Abdullahi bin Mas'ud idan yana sallar dare sai ya kalli ƴaƴansa yana cewa ina yin wannan ne dan Allah ya tsare mun dan Allah ya tsare mun ku dan Allah ya tsare mun ku kaga ai a kissar Annabi Khidr da Annabi Musa Allah madaukakin sarki ya ce wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madina wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan baban su salihi ne aka ce baban su ba wai baban su ne mubasharatan ba tattaba kunnan su ne bi ma'ana uban kakan su shine salihi amma Allah ya tsare su saboda albarkar salahar kakan nasu saboda haka ka zaman to salihi kuma ka yawaita addu'a ga zuriya ka yawaita addu'a yau mu kula da yawaita addu'a ga zuriya Imam al-Bukhari kun san da aka haife shi kawai sai ganin sa ya dauki babu wani dalili ya daina gani ya daina gani uwarsa salihar bayi baiwar Allah ce ta dage da addu'a ta dage da addu'a wata ran sai ta yi mafarki da Annabi Ibrahim ya ce mata Allah ya dawo mata danki ganin sa ya ta tashi da asuba ku sai ga idan danta ya bude to kuma musamman mun sani daga cikin addu'o'i da Allah madaukakin sarki yake karba du'aul walid li waladi addu'ar uba ga ƴaƴansa kada mu yi sake da wannan jami'i yawan yi ma ƴaƴanmu addu'a yawan yi musu addu'a don wani abin na tarbiyyar duk kokarinka kokarin da ake na bata tarbiyyar yafi naka kokarin yawa saboda haka sai da taimakon Allah na'am
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina farin ciki da sunan ka kuma ina godiya ga Allah da dukkan wanda ya kasu da shi. Allah kuma ya yi ciki da ranka ga ke. Malam kuma ya iskan ko ne wala ne mai sifa.
Na'am.
Al'umma ya iskan ko ne wala ne mai sifa kwaya da kokowa. Kuma malam ya yi magana game da dukkan kan kokowa ba. Wallahi ya cutar da mu kuma ba tsaya ba ko ba shi ba ko su 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 ne duwan to muna so ne in mu ba da yin bayani dan a tsarin duwa da masu kawo wa da masu sarar wa da masu tsayawa kai zai zama kuma shanti a ku
eh wannan wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan babban bala'i ne da wannan zamanin namu yake ciki kuma shi yasa kasashe hadda ba na musulmi ba suka dauki matsayi mataki mai tsauri akan fataucin miyagun kwayoyi da abubuwan sa maye suke kashe wanda ya saboda barna ne a bayan kasa dan duk wanda ya shiga cikin wannan duk wanda ya shiga cikin wannan to gara ma in dai har bai samu hanyar da zai tsira daga wannan ba gara a ce ma da ya mutu kafin rayuwarsa ta kai gaba saboda ba zai amfana ma kansa la duniya wala lahira ba ya zamanto da babu shi a cikin a bayan kasa da ya fi masa shi akan kansa ya zamanto masifa ga kansa kuma babu yadda zai yi fita ba yadda zai yi fita an saka shi a ciki ba so yake ba amma ba zai iya rayuwa ba sai a cikin wannan wato babu barna da ake yi ma dan adam a wannan zamani irin barnar waɗannan miyagun kwayoyi ka kashe mutum ka mayar da shi zero amma yana rayuwa dan me yake rayuwa dan ya sha wannan abu ba dan amfana ma kansa komai ba da rayuwar da yake yi dan ya sha wannan abu ba dan kansa yake rayuwa ba ba dan ya iyali ba ba dan iyayensa ba ba dan ya zama wani abu ba dan ya tsina da wani abu a duniya ba dan kawai wannan kwayar yake rayuwa saboda haka dole ne a wato mu tashi sai wajen yaki da wannan a unguwanni wanda duk aka san wuraren da duk aka san kan cewa abinda ake yi kenan mu hada karfinmu domin mu kai wannan abin da hukuma a yaki waɗanda suke yi wannan dole sai an dasa wannan sannan za a samu lafiya amma dace shi ba yaki ne mai sauki ba saboda karfin da waɗanda suke yin wannan abin suke cin shi sai iyaye sun tashi tsaye akan waɗanda wato suke sake akan ƴaƴansu akan waɗanda suke cakuɗuwa da su bibiyar waɗanda suke cakuɗuwa da su yana da muhimmanci dan yawanci waɗansu ana sanya su su zama target ne hadafi ake sa su haka za a sa su a gaba sai an sa su sun saba da wannan waɗansu da ƙarfi da yaji za a ɗauko su ana musu allura sai tukuna sun riga abu ya riga ya shiga cikin jinin jikinsu sai kawai ya kyale shi an san an riga an gama da shi akwai mugunta irin wannan akwai mugunta irin wannan haka kawai ka lalata ɗan adam ka lalata mutum a kan in ba shaidanu ba su waye za su yi ba amma haka muke zaune da su a cikin al'umma dole sai mun yi bakin ƙoƙarin morin yaƙi da su da yaƙi da masu fataucin da masu rabawar da kuma ƙoƙarin taimaka ma waɗanda suka zamanto su ne abin ya zo ya samu ya shafa waɗansu su da taimakon Allah akan sukan kubuta su fito daga cikin wannan hali waɗansu kuma abin da yake sanya su suke shiga cikin wannan halin rashin kulawar iyaye rashin kulawar iyaye yanzu akwai wanda yake ba shi da lokaci na bai san ƴaƴansa ina suke ba amma inda akuya ce da yake kiwonta idan aka rufe gida akuyarsa ba ta dawo ba hankalinsa ya tashi sai ya je ya nemo ta amma ɗansa kuwa dare ya yi bai gan shi ba an rufe gida ba ruwansa ma da tambaya ina yake wannan ko ina ya je ko in ko me aka mayar da shi wa ya janyo ai mahaifin shi ya janyo to akwai waɗansu wanda wannan ne an ba su a sake shi ne yake sanya su suke shiga cikin wannan hali Allah maɗaukakin sarki ya mana maganin wannan bala'i
assalamu alaikum malamu na yi muku muna da farin ciki na ganin ku a wannan sanarwa da kuma tambaya na akan karatu ne a cikin sallah kuma sallah magariba da kuma isha farkon raka'a biyu da ita na bayyana isha raka'a biyu na ƙarshe ba a bayyana shi sai mutum ya zo masallaci ya samu raka'a biyu na ƙarshe wanda ba a bayyana karatu a ciki ko kuma ya samu biyu a cikin magariba da na ɗaya da na ƙarshe yanzu in zai ci gaba da sallah bayan liman ya fita yanzu su karatun da ya samu wanda ba a fi sallan da ya samu ya zuwan da karatu ba a bayyana ita ba in ya tashi zai fi sallah ya zai ci gaba da sallah yanzu bayyana karatun shi zai yi domin ya cika raka ma bai samu ba na farko ko a koyi zai yi karatun a idan da sallan shi
abinda aka ruwaito daga sahabbai daga sayyidina ali ibn abi talib da abdullahi ibn umar zai rama zai bayyana karatu ne zai cika raka'o'in amma ya rama karatu wannan shi aka ruwaito daga ali ibn abi talib da abdullahi ibn umar kuma shine a mazhabar malik ni ma kuma da wannan nake fatawa amma mafi waɗansu sun zaɓi abin da yake mafi sauki wanda shine ra'ayin waɗansu malaman hadisi cewa kawai in ka tashi tunda abinda ka samu shine farkon sallarka kawai ka cika saboda haka sai kai karatun a fi a aboye ka karanta Fatiha kawai ba za ka rama karatun waɗancan rakorin da suka wuce ba. Amma ra'ayin farko tun da an ce gashi sahabbai sun yi shi ne ya fi abin da ya fi inganci cikin ya yi kenan. Kowanne ya yi daidai ne don fahimta ce ta abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Fama adrakum fasallu wa ma fatakum fa'atimu, abin da kuka samu ku sallata abin da ya kuce muku ku cika. To dan sai suka ce kawai mutum ya cika gaba ɗaya da raka'o'i ɗin da karatu, saboda haka yayi a asirce. Shine ra'ayin malaman hadisi kamar yadda muke. Waɗansu kuma suka ce fa'atimu ku cika wajen karatu, wajen ayyuka, amma wajen karatu faqdu qurama. Musamman akwai riwaya da take da hadisin wa ma fatakum faqdu, abin da ya kuce muku qurama. To ramuwa ɗin akan karatu a bisa ra'ayin Malik rahmatullahi alaihi.
Akan kasuwanci wanda ake ta hanyar yanar gizo, wanda ta hanyar internet, wanda a nan gani kawai a ƙasashen Afirka da dama. Bayan nan na Afirka akwai sunaye da yawa da ya fi ɗauke shi. Sai da kuma zai fara da ba. Na haɗu
Wannan hanyoyi ne na cin kuɗin mutane ba sa fahimta, mutane ba sa ganewa, saboda kowa ya ji an ce ya sa kuɗi ba abin da kai, kawai wataƙila a ce kawai ka ɗan shiga site ɗin ne, ka shiga site ka yi rijistarin cewa ka shiga wannan site ɗin. To wai wannan shigar da kai shi ne kawai aikin za a rinka baka kuɗi a kullum ko a duk sati ko a duk wata. Ana nan tafiya, kana shiga kana kiran waɗansu wawaye irinka, su ma suna shiga. Can sai ka ji an ce a yi update, sai a ce ka yi update. Kana yin update don ba za ka iya shiga ba, daga kayan update shi ke nan password ɗin da karsoransu ya ɓata. Ina kuɗinka, wa za ka je ka nema? Sai dai lahira. To mutane ba sa koyon hankali, an yi an sake amma kullum sai ka samu. Kuma su mutanen dabara gare su sun san cewar ana jin tsoron yin wannan mu'amalar, amma koyaushe akwai wani wanda zai fito da wata sabuwar dabara, yana ganin dole sai an samu wani wawa wanda zai so ya. To saboda haka sai ya yi tukuna, ya gama kwasan kuɗin nasa shi kenan, sai sake ɓullowa da wata dabara. Mutane su guji irin wannan duk abin da za a ce wai ka sa kuɗi kawai za a rinka baka kuɗi. To wannan ita ce ainihin riba, mu'amala ce wacce take ta riba, ba ciniki ba ne, ba aiki ba ne, kawai hanya ce ta a yi maka shigo ba zurfi a cinye kuɗinka a yaudare ka, kuma nau'i ne na caca. Haka zalika irin waɗanda suke yi na abinda suke ce musu network marketing, a fara wani abu a ce ga wani abu wanda yake za ka saya, in ka saya za a baka damar ka kawo waɗansu, kowa ka kawo, in ka kawo mutum ɗaya za a ƙara baka, za a baka point kaza, in ka kawo biyu za a baka point kaza. In suka kai adadi waɗannan points ɗin suka yi yawa, in ka miƙa waɗannan points ɗin za a baka kuɗi. To shi ma duk wannan hanya ce ta caca. Kana yin wannan ana amfani da kai ne a shigo da waɗansu mutanen,
sai kun gama shigowa kun yi yawa kun yi yawa sai ka neme su ka rasa ka tara points ka miga a baka ba za ka ga kowa ba ba wanda zai baka to duk hanyoyi ne na cin kudin mutane kuma a cikin yanzu lokaci da rashin aikin yi yayi yawa ake kokari a ja hankalin mutane ta nan a hana mutane su je su yi aiki da karfin su da idan da basirar su ayyuka na noma da sana'a a kashe su sai a sanya ka ta hanyar waɗannan da zaka je ka hidimta ma waɗansu waɗanda suke sun kware wajen iya cin kuɗi ba da haƙƙi ba wajen iya zalunci wajen iya caca da cuta a hada ka je kai ta haduwa da su su dambare ka ta nan su dambare ka ta can saboda haka a kula a daina irin waɗannan hanyoyin ci na ina ganin daga tambayar ka sai mu
an tambaya ta wato game da mamuni yau da shi ayyaro da iyayen yara su ɗan yara a duniyar karanta wanda ya kuma kan cikin shi to mafi yawanci kuma akan tafiya an kai ga wani kafin kuma yana da ci da wasu ne fiye wuta ma ana kan kuma makon kuma ne an nan a kafi karanta wa kamar mun da kuke yawon guri karanta da yara kan samu magagoni kamar na rudu ci maka yawon shi ya guje yi ci abinci kc ba ya sha da na kosu ko shi ne kuke sun da ma su da ba da bayani ko kan can hankali da ya yi game da wannan tattalin da ke su a su kuma kuma da ta ce ne tafiya ya toci da bishin Allah ya ke sauƙa ya lalata tarbiyyar
wato wannan gaskiya yana da hadari domin su waɗanda ƴan mission da suke so su janyo musulmi cikin addinin su sun lura da wuya su samu musulmi ya fita daga musulunci ya shiga addinin Kirista kuma suka lura ba wani abu ne yake sanya su ba sai dan saboda wannan karatun Qur'anin da suke tun suna yara saboda haka suka fitar da hanyoyi da za su raba ƴaƴan musulmi da karatun Al-Qur'ani yayin da aka sanya su a cikin irin waɗannan makarantu wanda za a koya musu tarbiyyar addinin Kirista tun suna yara wannan zai sanya su in suka girma cikin sauki za su karba addinin Kirista sai hidda kuma da yake su sun dage akan ko ta yaya sai sun shigar da mutane addinin su yanzu kwanaki mu a Najeriya a nan kusa da Abuja haka aka zo dan kawai suna so su nuna ma duniya cewa sun kristantar da ƴaƴan musulmi aka zo aka ce za a je a yi wani taro a wajen taron sai aka ce za a ba su kalmar shiga addinin Kirista kowa idan yayi kuma za a ba shi certificate cewa ya zama Kirista yaran makaranta ko ƴaƴan musulmi ko ba makarantar coci ba makarantar gwamnati aka je aka tara su principal din ya karanta musu wannan addu'ar shiga wannan maganganun shiga addinin Kirista sai da musulmi suka tashi suka yi ca a kan wannan abu so ta ko yaya so suke yi sai sun tilasta mutane sun shiga addinin Kirista da kuma babban abin da yake ba su takaici shine yaran musulmi suna da tsari tsarinsu kuwa saboda makarantun musulunci da suke yi da karatun Alkur'ani da suke to iyaye da suke ba sa kula da wannan suke sa ƴaƴansu a makarantun mission to wannan kuna bude musu suna bude musu hanya ne da za su rida su shiga addinin Kirista kuma menene amfani dan akwai irin waɗannan wanda suke haka akwai wani wanda yazo yana kuka wanda yake kuka ma din ya hada ya bude shi a waya ina ji yana kuka ɗansa ya zama to Kirista ɗansa ya zama Kirista yana kuka saboda tun suna yara abinda aka nuna musu ba a nuna musu ilimin addini ba ba a nuna musu san Alkur'ani ba an nuna musu cewa ga makaranta wadda take idan mutum ya yi karatu a nan zai shiga cikin babbar jami'a inda yake idan yana yin in ya karatu a wannan jami'ar kafin ya fito masu manya-manyan kamfanonika sun zo sun ɗauke su sun ba su aiki duniyar kawai ake kallo mutum ya sayar da lahirarsa a kan duniya bayan kuma duniyar za ta zo maka yayin da ka tsaya ka nemi lahirar za ta zo maka
aka wato a wulakance haka za ta kuma ka amma rashin tawakkali da rashin sanin da rashin karfin imani yake sa wannan saboda haka a guji wannan yana da hadari kwarai da gaske kuma gashi dai mun karanta a cikin farkon wannan bayani cewa Allah madaukakin sarki zai tambaye mu kan amana yaran nan da muke gani amana ne a hannu kowane yaro da ta haifa amana ne a hannu kuma Allah zai maka tambaya a kansa idan ka tozarta amanar ka wofantar da shi ka sanya shi a watsatsiyar hanya haka nan zai zamanto ka dauki laifin batar da shi ka dauki laifin kai ne sanadiyar batar sa kai ne sanadiyar raba shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka mu kula kada mu zamanto waɗanda suke sayan rayuwar duniya su miƙa lahira wal iyadu billah to nayi masa alƙawari cewa zai amsa
assalamu
alaikum assalamu
tambaya na shi ne game da bayanin da kuka yi a ɓangare na biyu game da fadakarar kasuwanci wanda ya shafi aiki na musulunci to muna fuskantar wani abu da ke kamani da juna kuma abin da kuka yi bayani shi mutum zai iya kawo abin da yake so ya kai wa aikin musulunci su saya masa mafisa nasu riban da su to muna da abu da kama da wannan ana muna kiran shi ya ci bayan mutum za ka zo ka kawo abu ka ce kana bukatar albasa ko kuma banki za su sayi idan su ka sayi ba su bane za su nemi shawaran ka kuma inda za ka ba za ka bayar don ka biya ko wani za su sama mawa ta 36 ka biya bayan ka gama biya a gurin kuɗi kuma a baya da za ka zo ka biya su sha ita a bayan da su biya to abin da nake son ka yi a nan malam menene halakan shi wancan
Bambanci shine shi na bankin musulunci su suke sayan kaya sai su sayar maka amma na wanda yake conventional bank classic su ba su suke sayan kayan ba kai ne kake sayan kayan su biya maka kudin kayan su saboda haka bashi suka ba sun biya maka bashin kudin dan haka in ka je ka biya su abinda ka dora akan kudin da suka sai maka kayan interest ne riba ne don alakar ba alakar saye da sayarwa ba ce alakar bashi ce ka gane bambancin saboda daga takardun mu'amalar za ka gane don su a na classic kawai za su ce ne sun biya on your behalf a maimakon ka suka biya kai suka biya ma ba shi ko bankin musulunci kansa ya sai ma ya sai ma kansa kayan shi yasa ne ma suka ce mu mutum yayin da ya je wannan ka ajiye wani abu na kuɗi a wajenmu don idan muka saya ka ƙi saya kai ka ƙi saya to ka ban mu da kaya in muka sayar ma da wani muka yi asara akan yadda muka siyo to daga cikin kuɗin da ka bayar za mu ɗauka mai maganin mu cika asarar da muka ka ce kana son kaya na lefe sun haɗa maka miliyan biyu sai ka zo sai ka samu alhajin ungonku ya yi maka kayan lefe sai ka ce ka fasa to wallahi su bankin musulunci ba ruwansu da ka fasa tunda ka yi alkawari kuma Allah ya ce aufu bil uqud ko ba haka ba Allah ya ce ku cika alkawari to sai su ce dama kafin kai sai ka aje kuɗi da suka tashi sayarwa aka samu wani shi ya ce shi ba zai sai kayan lefen nan ba sai a miliyan 1,800 to kaga banki in suka sayar masa za su yi asarar 200,000 to sai su ce daga kudin da ka ajiye za su ɗauki 200,000 din nan su cika asarar su su dawo maka da sauran in ku bai kai ba abinda ka ba su bai kai na asarar su ba to sai su kwashe gabaki dai abinda ka bayar su hada su maganin asarar su sauran kuma su bi ka bashi kuma wannan yana daga cikin abinda yake wajabta wato wanda ya karya alkawari wanda ya karya alkawari shari'a za ta neme shi kan cewar abinda wanda aka yi ma alkawari ya samu na cutuwa dole ya masa abinda zai ije wannan cutuwar ta ka gane bambanci ko alhamdulillah
muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala
da yasa muka kawo insha Allah wannan wannan zamanin kayan albarka alhamdulillah Allah ya amsa da yanzu da yawa zama ta yi amfani insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa ababen da muka ji wanda suke masu amfani mu aiki da su wani ta'ala kuma ya ba mu daman yin aiki da su wani ta'ala ya shige mana gaba cikin shanun kanmu gaba ɗaya kuma da kuka halarta wani ta'ala ya sa mu gaba ɗaya a cikin lada ranar tashin alkiyama malam kuma da waɗanda suka yi ƙoƙarin zuwan sa Allah subhanahu wataala ya sa musu wani zaɓi kyawun ayyukansu ranar tashin alkiyama Allah ya kai malam gida lafiya kuma muna fata Allah ya sa wannan ziyara ba za ta zama so ta farko ta ƙarshe ba insha Allah ta'ala kamar yadda malam ne wanda ya ce za mu buƙaci insha Allah malam ya yi mana wani tanadi na musamman da za a zo wato domin bayani da wa'azi da faɗakarwa zuwa garuruka da muke da su da suke buƙatar su ne sautin manya-manyan malamai da ake ganin su ta kafofi na yaɗa wa'azuzzuka a duniya wannan yana daɗa ƙarfafa ma ƴan uwa da suke wato wannan nahiya daɗa samun wato kwaɗayi da kuma wato kuzari wajen son abin da yake da alaƙa da addini saboda haka wannan kuma yana daɗa ƙarfafa ma masu da'awa da suke zaune a waje guda na ma'ana sha'ani na da'awarsu domin abubuwan da malamai za su zo su faɗa zai sa al'umma su daɗa amincewa da yarda da wannan abubuwa saboda haka muna fata insha Allah malam dai zai yi wannan tunanin Allah ya ga wani lokacin a sake dawo mana da izinin Allah ta'ala Allah ya sa ka da alheri Allah ya sa a je gida lafiya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ni da ni kawo ayyuka subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaykum
insha Allah